Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden za ta ajiye tsarin bambance tsakanin sha'anin cikin gida da na kasashen waje wanda aka saba da shi a Amurka wurin tunkarin batutuwan barazana ga tsaron ƙasa. Manufofin kasashen waje su ne na cikin gida, haka zalika manufofin cikin gida su ne na kasashen waje, inji mai ba da shawara akan tsaron ƙasa Jake Sullivan yana faɗawa masu zaman sauraren shi ta yanar gizo. Ya kamata mu dauki matakai da zamu karfafa kanmu domin magance matsaloli da muke fuskanta a fadin duniya, inji Sullivan. Yace yanzu haka babban kalubalen tsaron kasa dake gaban Amurka shine ta maida hankali ta gyara harkokinta na cikin gida. A hali da ake ji kuma ƴan majalisa da dama a Amurka a cikin wannan lokaci suna fuskantar barazana ga tsaron su, a yayin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira ga ƙarin jami'an tsaro a majalisun dokokin, kada ta yi zargin cewa hadari ba da jama'a kadai suke fuskanta ba, har ma da abokan gaba na cikin majalisar kanta. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis na haska batun karuwan tankiya tsakanin jam'iyyun siyasa a majalisar akan damuwar kare lafiyarsu tun bayan hari da aka kai a majalisa a cikin wannan wata da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai. Mutum biyar ne suka mutu a cikin tarzomar. Sama da 'yan majalisa 30 ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa wannan mako da ke kira ga ƙarin tsaro a gundumominsu. Suna faɗin cewa barazana akan 'yan majalisa na ƙaruwa ainun a cikin 'yan shekaru, inda aka samu barazana 4,900 a ƙarshen shekarar kuɗi a watan Satumbar shekarar 2018. Rundunar 'yan sanda a majalisar dokokin Amurka ta ce tana ɗaukar matakan kare 'yan majalisan yayin da za su je da dawowa aiki. A cewar wani sakon email da shugaban 'yan sandan majalisar ya aika wanda kamfanin dallacin labaran Associated Press ta gano a jiya Juma'a. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta yi bukin zagayowar shekara da ta ayyana dokar taɓaci ta kiwon lafiyar jama'a ta ƙasa da ƙasa game da cutar COVID-19 ta hanyar kira ga ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakan daƙile yaɗuwar annobar. A jiya Juma'a a wani taro da hukumar ta saba yi a headquarters a Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce shekarar da ta gabata ranar Asabar adadin kamuwa da cutar bai kai guda 100 ba, kana babu wanda ya mutu a cutar a wajen China. A wannan mako mutane da suka kamu da cutar sun haura miliyan 100, kana mace-mace kuma ta tasar ma miliyan guda 100,200. Tedros ya faɗa cewa a wancan lokacin ya gargaɗi duniya cewa akwai damar daƙile yaduwar cutar. Ya kuma ƙara da cewa wasu ƙasashen sun ɗauki shawarwarin, wasu kuma sun ki ɗauka. Tedros ya ce allurar rigakafi da aka samu yanzu ta sake baiwa duniya wata dama ta kawo ƙarshen wannan annoba. Kana ya ce bai kamaci a yi warwaso da rigakafin ba, a raba daidai wadaida tsakanin ƙasashe masu arziki da matalauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da tsauraran matakai akan matafiya a wani matakin maida martani ga bullar sabuwar cutar coronavirus da suka hada da wajabta killacewa a otel da matafiyan za su biya kudin hotel din idan suka isa Canada. Kana an dakatar da jigilar jirage zuwa Mexico da duk kasashen yankin Caribbean har izuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trudeau ya kuma sanar cewa baikin gwajin cutar kafin tasowa zuwa Canada, gwamnati za ta buƙaci a fara tilasta gwajin a filin saukan jiragen sama akan duk mutumin da ya shigo Canada. Hakan na nufin matafiya za su jira sakamakon gwajin nasu tsawon kwanaki uku a otel din da za su biya, wanda ake sa ran ba zai haura dala Amurka 2,000, inji Trudeau. Ya kara da cewa wanda sakamakon ya nuna ya kamu, za a killace shi a gida tare da sanya ido a kansa da kuma karfafa matakai. A ƙarshe, shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara jibge jami'an tsaro masu shiga tsakanin rikicin ƙabilanci idan yaki ya kaure a jihar Jonglei da garin Fibo na gwamnatin wurin, wani yanki da ake yawan samun mummunar arangama. Ya ce nan gaba, idan kuka je kuka yi faɗa, ba zan kawo muku agaji ba, kana ba zan kafa wani kwamiti da zai je inda aka yi yakin ba. Na yanki shawara duk wani rikici da zai sake tashi, ba zan aika da sojoji ko 'yan sanda ba, zan kyale ku ku ci gaba da yaki har sai bangare ɗaya ya gudu. Salva Kiir yana faɗa a ranar Laraba yayin da yake jawabi a wani taron zaman lafiya tsakanin ƙabilun Jonglei da Fibo a birnin Juba. Nan da dan masu sharhi akan siyasa suka ce matakan da Kiir ke ɗauka akan wannan batu ba su dace ba, a don haka sun kira ga shugaban ƙasar da ya janye waɗannan kalamai nasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu ji matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu yi dubi ne akan kangararrun yara. To, ko menene ke janyo ko kuma sanadiyar kangarewar yara, inda a wasu lokuta ma akan alakanta taɓarɓarewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye. To, ko menene mafita ga wannan al'amari? Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta haɗa mana zaure, inda ta tattauna da wasu iyaye game da wannan batun. Halima Asmatla.
Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau, za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai, wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina. Sai kuma Ummi Tarabiyu, mai kamfanin Sacred Blue wanda take ɗinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan, wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin yabi abokanan shi, shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu, har ga kai ta ammali da miyawun ƙwayoyi. To, bari mu fara gadan-gadan da malama Bilkisu Muhammad Kaikai. To, maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi, wasu suna ta ammali da miyawun ƙwayoyi, wasu su ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani. Me kike ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara?
Wato, a halin gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaskiya. Na farko dai, abin yakan taso daga gida, musamman ta fuskar iyaye. Akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyin kula game da tarbiyyar yaransu. Za ki ga yaro ya tashi ya fita, uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba, ba su san da suwa yake ta'ammali ba, ba su san ina yake shiga ba. Daga zaran yaro ya fita daga gida, za ki ga babu abin da ya damu iyaye, wanda kuma a halin gaskiya, a halin zamantakewar dan adam da addininmu da al'adarmu, duka sun bada wa'annan yaya amana ga iyayensu. Domin ai, shi ɗayan ka haife shi, Allah ya ɗora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa, har ya zuwa reno, har ya zuwa ya tasa ya zama mutum, duk suna alƙashin kulawar mahaifa ne. To, da zaran an samu mahaifa, sun zama masu sakaci, sun zama masu halin koyin kula ga yayayensu. To, komai yana iya faruwa, musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu. Saboda haka, kangarewar yaya da muke gani da muke fama da ita, musamman arewacin Najeriya, inda nan ne nayi wayo, nan na fito, ya ta'allaka laifin kashi 80% ya ta'allaka wajen maza. Domin mafi yawan mazajenmu na arewacin Najeriya Hausa Fulani, idan zaki lura, sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu. Da zaran mace ta samu ciki, babu kuma ruwansu da ita, ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar 'ya'ya. Sannan kuma zaki ga ya tara matan nan suna kayayyaki kafa, babu abin da ya dame shi. Idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe kila sai kin yi bacci, a sun yi bacci ki ganshi. To ta ya za a yi mace dan ma Allah na ba mu ƙarfin imani da ƙarfin hali aban mata duk tarbiyyar ƴaƴa hannunta. Ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana, saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar ƴaƴa musamman arewacin Najeriya. Maza suna ba da gudunmawa kashi 80% domin da za a hada ƙarfi hannu, a hada ƙarfi da ƙarfi. Ina tabbatar miki wannan irin tabarbarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki. Saboda haka laifi ai dama gida yake farawa, laifin nan din na iyaye ne sune farko, saboda ai sune makaranta ta farko. Kuma uwa mace ai zaka ga wata ta haya fiye da 10 ko kuma makamancin haka, to ya za a aban mata tarbiyyar wa'annan ƴaƴa ita kadai? Namiji ya tafi ya kama harkar shi. So wannan abin ya ta'allaka a maza, maza sune ke da laifi fiye da mata. Nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba, an ban su su ji, an bar su su gani. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwar mutanen yanzu. Babu wani kulawa ga iyaye, an ware ma ƴaƴa ɗakuna, an ba su talabijin da ana ganin gata ne, an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba. Sannan kuma bugu da ƙari, mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa, tunda mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da mu. Duk auren da aka shimfiɗa bisa sunna, bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, to na tabbatar maki ba za a samu yawaitar fandararrun ƴaƴa ba. Yawanci an tahi, an je an yi abinda ba daidai ba. Sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani, yanzu suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tarbiyyar al'ummomin mu.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, ku kasance da shirin Ina Za Mu Je Matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu ta madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf, Salamu Abu da ya haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyali ke cewa ku kasance lafiya. Ma assalamu.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace tare da ni Aisha Ma'azu. Yau a cikin shirin ciwon ƴa mace kamar a makon jiya, za mu ci gaba ne da waiwaye a game da wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a shekara ta 2020. Kamar cin zarafin ƴaƴan riko wanda yakan kai ga jefar kuwar irin waɗannan yara cikin kunci, imuwa da rikicewa, inda muka karɓi baƙuncin barista Amina Umar Hussein.
Barista Aisha Ahmad Tijani duniya ko dabba mage in kika shafa ta ka san kin shafa ta mata yanzu ta ilimi ne yasa ta son wannan to har ni ba ma na so in ba da izinin mata ni duk san da Allah ya halitta a doren duniya in dai ran shi nan shi ya san kyautayi ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin garin ciki da bakin ciki ba a cikin a hatin yar uwarsa in kai masa murmushi ya san wasa kake in ta sha kuma ya san so kakin da ke nan a ɗabi'ar mu da Allah ya halitta kowa yana son a kyautata masa sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a kyautata masa shi ma ya san ya kamata ya yi kyautai shi ne nan ba da uwa da ɗa da rinanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yin shi kuma in kin ce uwa da ɗa imani da imani ya shigo ranki maganar tausayi
sosai
ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike ɗanka na kanka wanda ta haifa ma musamman mata wannan kana rike ɗan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta tsogon na ta haifa to wancan ɗan ma ita ta san haifa haka to imani da ta ci rike naki shi zai sa ki rike wancan mu daina ganin bambanci mu kalli Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu dina
Har wayo a shekarar 2020 yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya wanda aka kwatanta shi da annoba domin mako guda bayya gushewa ba tare da samun waɗanda aka yi wa fyaɗe a raye ko a mutuwa lamarin da ya canza mata yin zanga-zangar neman mahukunta su ɗauki mataki game da lamarin fyaɗe a Najeriya zaburin namu ya karɓi bakoncin barista Aminu Umar Iske sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da Hajjia Halima Babu Ahmad shugabar ƙungiyar Juvenile Delinquency Awareness Center.
Duk da dama masana sun faɗa cewa wannan lalura ta COVID-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka amma kuma gaskiya ba mai zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta'annaci ba kusan zan iya ce miki abin a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ga wuri duniya babu wani bangare na Najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin ƴaƴa mata da yi masa fyaɗe duk wata uwa tana cikin fargaba duk wata ƴa tana cikin fargaba duk da cewa gwamnatocin mu alhamdulillahi rabbil alamin musamman zuwan wannan sabuwar doka ta Administration of Criminal Justice wato ACJN Allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya ta zo da sanyi waɗanda Allah ya sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi to amma duk da haka mu ba ma san ma akai ga wannan samun yanayi musamman in kika duba tun amma dokokin mu na Criminal Code da Penal Code sun yi magana section 282 ya yi magana menene fyaɗe din nan wannan kuma Administration of Criminal Justice law ya zo ya faɗi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wani da ya fyaɗe an mai da sauki shine a daure shi shekara 14 amma za a iya mai daurin rai da rai ma kuma sai ya biya wacce wannan ta'adi tara wanda ba za ta ga sanira 500 ba za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annacin da ya mata
to Hajji Halima a matsayin ki na mai aiki da jama'a yaya kike kallon wannan lamarin
yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine zina to ko shi zina na da wani abu guda ɗaya idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa saboda shi matan da ya ganta ta wuce wanda bai taɓa zina da ita ba shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajen sa saboda haka duk yadda zai ya samu cewa ya santa a matsayin ta na ƴa mace ko ta walau ta lallabe ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe ko wanne zai iya mata ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba a'a sukan ga wani hanya na lallabe idan mace ta kine shi ne sai su mata fyaɗe tun mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki tarbiyyarsa in har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah da wani abin da zai yi zama da sauki ba kamar na mara tarbiyya wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyyar dole ne a rinka faɗakar da mutane akan haƙƙin da Allah ya ɗora musu mu dai a ƙungiyance yanzu abin da muke yi muna faɗakar da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan ƴaƴansu da kuma tarbiyya tsakanin al'umma da kuma haƙƙi da yake kan dukkan wani a al'umma tsakanin dukkan dan adam tsakanin shi da wani.
Wannan haka yake?
To, duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe. Ana wa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah. Saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi. Allah ka san ya halicci mace da rauni, Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi. Ko malaman kimiyya sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones din da aka dauka aka halicci masa da su ba shi aka dauka aka halicci namiji da su ba. To shikenan sai a ce karfin da Allah ya baka, kokolwar da Allah ya baka, da hikimar da Allah ya baka, da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani. Ba ai shekara uku to ya aka yi kai mata fyaɗe, kin wata uku ya aka yi kai mata fyaɗe, kin kwana 40 ma mun samu an mata fyaɗe. To ita shiga ce bace ba, kin ga anan kwata-kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah.
Bangarorin hakan yi hakan din gaskiya don ima da kaina ranar na kai wata kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye bace a wani asibiti daban ne wani gari ma yarda ta mana ta yi mana wulakanci sosai sosai ganin mu mata ne ban taba sanin ta ba bata taba sani na ba don ya kai sai da ma na mata magana nace mata wannan aikin da take yi ita ta zaba kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba. So in ta ga aikin ne ba ta so ya fita bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya hada ta da su.
Wannan ya kai mu ga tambaya na gaba. Ana ku ra'ayi kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban. Kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozuma suke wa mata?
Eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan. Saboda wanci zaki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar ka tana daguwa idan al'umma.
Malama Khadija.
Sai a ra'ayina na yadda hakan yana ciki. Kama a misali yadda ta faɗa bangaren ungozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi, kana da sha'awar shi a cikin ranka passion don in baka da shi ba za ma ka iya ba. Akwai wanda kaman yadda kuma ta ƙara ta faɗa ta ce yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda ɗaukakan da ake ba su a ƙasashen mu na Afrika yawanci. Haka ne ana ba su mahimmanci.
Ya abin da za mu iya kawo muku a cikin shirin kenan a yau. Sai kuma mako gobe ku ji mu da wani sabon shirin. Ya zama da jin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Zavis Grosham. Ni Aisha Mu'azu da ke muku fatar alkhairi.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Kimanin makonni uku kenan a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ɗalibai suka koma makarantunsu a faɗin ƙasar baki ɗaya. Har yanzu dai ana zaman da dare yayin da cutar corona take ci gaba da yaduwa a tsakanin al'ummar ƙasar. Inda ake samun ci gaban yaduwar cutar a waɗansu makarantu da ke ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Da irin matakan da hukumar ilimi da na kiwon lafiya na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka umarci malaman makarantun da su dauka musamman ma a harabar makarantar da kuma cikin azuzuwan da ɗaliban suke gudanar da karatunsu. Wani ne yasa na hira da waɗansu ɗaliban kan wani irin matakai suke dauka kafin shigansu makarantun nasu.
Na ganki da kashi ne gaki kuma a kofin school. Ya kuke idan za ku shiga school?
Muna shiga school da takunkumi ne, kuma akwai wani malami yana kula da mu. Mu wanke hannu da ruwa da sabulu, kuma a cikin class ne muna zama bibbiyo akan kujera. Kuma
to ya cikin class na ku kuna zama kuna nan dewa ne ku dalibai ne?
Obama na mu dewa za mu yi kamar mu 30 haka nan
a cikin lakin Glasgow. To yanzu ya kuke yi wajen haduwa da ku da kawayenku? Kuna haduwa ko da yaushe kuna can kuduwa tare?
Ana hana mu ta kuduwa tare.
To yanzu ya kuke ganin wannan maganar corona, kuna gani gaskiya ne ko?
Muna ganin gaskiya ne domin yana kashe mutane da yawa.
Wani shawara za ki ba wa ɗan uwanki waɗanda kuke tare da su a school?
Na ba su shawara su daina haɗuwa da mutane da yawa, kuma su dinga wanke hannu da ruwa da sabulu, kuma su dinga sa takunkumi.
Alhaji Ibrahim Jindo, shugaban makarantar sakandare ne a ƙasar ta Kamaru, ga abin da ya ce.
Wato abin da zan gaya muku game da wannan ciwo, matakan da aka fara ɗauka da farko shi muke ci gaba da shi har yau, ba mu fasa shi ba. Muna ba mu wato ba wanda yake shiga wurin mu ba tare da ya wanke hannu da sabulu ba. Daga malaman har ma yaran duka har ma iyayen da suke zuwa raka yara a makaranta, muna tilasta musu su wanke hannu da sabulu tunda yake akwai ruwan akwai kuma sabulu a waje. To kuma bayan haka abin da zan ce, wato wannan matakan da ake dauka a makarantu ko kuwa a cikin biro, wannan aikin banza muke yi. Aikin banza muke saboda inda har ciwon haka ta hau ta wannan hanya yake yaduwa, to ya muka yi da kasuwannin mu inda ake cunkuso, ya muka yi da kuma motocin da muke shiga su bis, ya muke da su. Ba mai daukan wani mataki a dama da farko an ce ba za mu tsuwa a bis ba, yanzu sai ka shiga bis ka gani, taxi ma sai ka shiga kai ga yanda ake yi. Wannan shine naga cewa duk wannan abin da muke yi nan muna yin shi ne saboda dai kar a ce ba mu yi ma, amma ni ban da tabbas cewa wannan zai hana kamuwa da wannan cutan.
Sai dai hukumomin lafiya na kasar sun fitar da alƙaluman lissafi na waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19, wanda a halin yanzu dai mutane 29,617 suke ɗauke da cutar ta coronavirus, tun 28,045 yanzu haka suka murmure daga cutar ta mashaƙo. Mutum 462 ne dai waɗanda suka kwanta dama daga wannan cutar nan da take sarki numfashi bayan Allah a faɗin ƙasar ta Kamaru. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu saurare
da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makili, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.